الثاني في عام الجمهان فهو السلام عليكم ورحمة الله بس من الدعوة أو أن يمكن لا تأثيرين لكرة جواسا سفر wanda ya shine wata na biyu a wannan shekara ta 2014 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace jambaci na 23 ga watan 6 a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin mu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila tahrimi ka annaka taraha kuma wannan shine darasi na 16 haka ne ko darasi na 16 to sai dai kuma kai ba ni ne zan ci gaba da darasin ba yau saboda ina da wasu ƴan larurar da suke tare da ni saboda haka wanda zai mana darasin yau shine dan uwa Muhammad Sani Umar wanda ke da mana cikin malamai masu taimakawa a wannan masallaci da dai sauran wurare na karantarwa kuma kasancewar ya zo hutu daga Madina da mutumin sa sai ma ga ya dace mu amfana da shi a wannan dare haka muka Allah biki ne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يفرن تكم هدور مؤونا دلي أونا لوكا في أونا قولي ميثال البركة بمنكر أنت وانا للتافي wanda littafi ne yana da wuya a cikin irin littafan mu na yau ka samu littafin da kunshi sallar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da bayanin tafilla filla da hadisai na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wadanda suka inganta kamar wannan littafi littafi ne wanda na rayu da shi lokaci mai tsawo na karantar da shi a gurare da dama tun kafin in tafi karatu tun a wancan lokacin littafi ne da nake jinjina mata kuma har zuwa yanzu littafi ne wanda nake ganin a dai wannan mas'ala ta lamarin sallah babu wani littafi da har yanzu aka yi da ya kai ga wannan duk da cewa malamin da ya yi wannan littafi wanda yake shahararre ne a duniya ta musulmi gaba daya yana cewa wannan littafin muktasar ne wato takaitacce ne amma akwai al'asul din wanda shi ne babban wannan bai buga shi ba wasu daga cikin malamai da suka ziyarce shi sun ce sun gan shi littafi ne babba saboda dadewa har ma wato gara ta fara cinye wasu takardun littafi ne wanda ya fitar da dama daga cikin almajirai kai har ma da wasu malamai daga kurakurai manya-manya da suke aukawa cikin sa na saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallolinsu a kwanan nan akwai littafin wani malami da ake cewa Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Athari malami ne wanda dalibai masu karatun ilimin hadisi wannan sunan ba bako ne a wajen su ba Abu Ishaq mutumin Masar ne malamin hadisi ne wanda har a shekarar da ya je ziyarar shi ne wannan littafi Sheikh Muhammad Nasir bin Albani lokacin da Abu Ishaq ya je ziyarar sa a shekarar 1987 Albani yake cewa da shi na yarje maka abinda ban yarje ma wani ba wato yadda ya ga cewa shi kansa wannan dalibi nashi da ya zo ziyararsa yana dauke da ilimi da yawan gaske
har ma da aka tambaye shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani cewa wane ne zai gaje ka a bisa wannan hanya taka ta bincike da kalailaicewa cikin harkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake Abu Ishaq to afana na akwai littafi na shi Abu Ishaq da ya fito wanda ya kama suna Tanbihul Hajj bima waqa'a alaihi nazar fi kutub al-amajid yayi shi ne don ya zama muqaddima ga littafinsa mai juz'i hudu da yayi akan rayuwar aljani to yana bada irin wato yarda yadda ya samu wato yadda ya taso wajen neman ilimi da abin da ya jashi zuwa ga bincike cikin harkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sanin menene hadisi sahihi menene wanda ba sahihi ba yana bada labarin wannan a cikin gabatarwar wannan littafi da ya rubuta ya fito kwanan nan duka da fitowar sa bai wuce wata guda ba yake cewa lokacin yana karatu a Al-Qahira yake ba shi da malami wanda yake ganin shine na farko shine na ƙarshe kamar Abdulhamid Kish Allah ya ji kansa yake wannan malami Abdulhamid Kish shine malamin sa na farko shine na ƙarshe in aka faɗe shi an gama magana yake kullun a masallacin sa nake sallah saboda irin fasaha da Allah ya bashi ta magana yake to wata rana na tafi masallacin Juma'a irin littattafai waɗannan da ake kasawa a bakin kofa ina dubawa sai naga wani littafi an rubuta sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha yake sai bangon wannan littafi da sunan sa sai ya bani sha'awa sai na sa hannu na dauka na tambaye mai sayarwa nace wannan littafin nawa sai ya faɗi kudin da yafi karfin aljihuna sai na mayar na aji yake ina gaba sai naga wani littafi an rubuta talkhisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'ana rairaya ko tsakure daga cikin littafin sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na dauka na tambaya sai aka faɗi farashi sai naji daidai da kudin da ke aljihuna kenan sai na dauka na bayar yake da aka tashi daga masallaci na fara karanta littafin akan hanya kafin in kai gida na karanta littafin yake naji dadin wannan littafin ya bani sha'awa ya bani al'ajabi ganin irin yadda duk yadda na gaji sallah daga iyayena da kakannina wannan littafi duk ya canza min ra'ayi ya biya rushe duk abin da nake kai na sallah yake to amma malamin da ya yi wannan littafi sai ya girma a zuciyata yake duk da ban san shi ba ban taba ganin shi ba ban taba karanta wani abu na shi ba sai wannan littafi yake to babu abin da ya ainihin wanzu a zuciyata a wannan lokaci ya dame ni irin in ga cewa sati ya zagayo na tara kudin da zan siyo wancan babban ma'ana wannan da muke karantawa yace na shiga na fita duk kokarin da zan yi nayi na ga cewa na samu kudin da zan iya sayan wannan littafi don yace a lokacin an ce masa jinai 30 kan 30 na masa yace na je masallaci na sayi wannan littafi na zo daga farkon sa har karshe na karanta yace a lokacin ba wani ilimin hadisi na sani ba ban san komai a ilimin hadisi ba yace kai ni in a wannan lokaci ma idan an ce Buhari ina tsammanin wani sahabi ne saboda yawan jin jama'a da an ce Buhari sai radiyallahu anhu sai nake san Buhari nan sahabi ne yace to wannan malami ganin yadda yake bincike a ilimin hadisi sai ya bani sha'awa yake duk da bana gane komai da yake faɗa in banda gundarin matanin annabi yayi ruku'u ya faɗi kaza ya dago daga ruku'u ya faɗi kaza amma wannan kyakkyaka da yake yi a ƙasa ta lamarin hadisi duk bana gane wa to amma kuma ni ya birge ganin irin littafai ma da ya sani kawai ilimi yake to kuma babu abin da yake a raina a wannan lokaci irin in ga littafin sai tsaya sati ne zuwa na koma ina ta duddubawa zan ga littafin wannan malami sai na ga littafi silsilatul ahadith sahiha a silsilatul ahadith da'ifati wal mawdu'a lokacin ana buga shi juz'i dan kanana kanana kowane juz'i yana dauke da hadisi 100 sai na samu juz'i ɗaya ne hadisi 100 na saya. Na koma gida ina karantawa sai nayi ta ganin hadisi da muke tace wa manzon Allah yake manzon Allah yake ashe duk ba haka. Da kuma wanda nake ji a gurin malami na kishi. Yana hudu ba da su. Har ma na zata cewa to ko wannan littafi silsilatul ahadithu dha'ifa malami na yake zuwa dau kishi ke zuwa dauki hudu hadisan hudu gobin sa ne. Shine marjiin sa da yake komawa yana bincike hadisan da yake mana hudu ba da su. Yace to ana nan ranan na je sallah masallacin sa sai na ji ya faɗi wani hadisi. Yace inna Allaha tajalla likulli ahadin yawmal qiyamati marrataini وتجلى لأبي بكر إن الله تجلى لكل واحد يوم القيامة مرة وتجلى لأبي بكر مرتين. يسي ما لن تشكينا خطبا يسي النبي يسي ألا ينا بينا غفورا نبو بك يا ما سوئيا أما أبو بكر سوبيا بينا قريش يسي تني سينا ذا حديث بيشي قدوتي أتابع duka cewa jama'a dake kusa da ni abin ya ba su sha'awa ya burge su suna takabbara yake to ba yadda zan yi nima ne takabbara tare da su amma abin ne yana min kaikai a zuciya yake to daga nan na shiga bincikin wannan hadisi na koma gida na dauko tuntunin hadisi da'ifa wal mawdu'a na shiga bincike kuna ga wannan hadisi ban gan shi ba yake da naje wata rana ina duba littafai sai naga littafin nan Al-Manar al-Munif na Ibn al-Qayyim na saya nazo ina duba sai naga wannan hadisi Ibn al-Qayyim yace wannan hadisi baragurbi ne dan jabu ba shi da kyau ƙarya ce aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi ne ya faɗi wannan magana ba yace to sai nace to lalle kuwa sati ne zuwa sai na je na samu kishi na nuna na gaya masa cewa hadisin nan da ya mana kudi ba da shi satin da ya wuce baragurbi yace nayi sammakon zuwa masallaci na zauna sahun gaba yace to akwai al'ada ta shi yake idan ya gama sallah yakan zauna mutane filayi ana zuwa ana gayyar da shi me wanda yake da wasu ƴan maganganu haka da zai rada masa ya wuce ana gama sallah mutane rududu haka aka je aka shiga layi yace nayi sauri na samu kaina cikin nini na goma a layi nace to mutum dai na goma ba ne sai yake ba shi ana tahowa kowa ya zo ya gaisa da shi mai yar magana ya gaya masa ya wuce na zo muka gaisa bayan mun gaisa na raka masa na ce hadisin nan da ka kawo satin da ya wuce ba shi da kyau Ibn al-Qayyim ya ce ba shi da kyau maudu'i ne ya ce sai ce ma a Ibn al-Qayyim bai dace da gaskiya ba a wannan matsalar hadisin mai kyau ya ce sai ya tambaye ni me ya illa hadisin ya ce to nan ne fa sai ne to ba abin da zai gaya masa yace sai na fita ina cikin kunya yace to tun daga nan neman ilimin hadisi sai ya dame to ba kisar da nake so in kawo don ya ci gaba da maganganu a wannan littafi na shi kisar da nake so in kawo kisar wannan littafi da ya kada wannan littafi ya zama shine mabudin shigarsa cikin harkar binciken hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kokarin sanin mai kyau da wanda ba shi da kyau da wanda ake tantama littafi ne mai cike da albarka saboda haka yana da kyau wato ɗan uwa almajirai da masu ƙoƙarin sanin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama domin su rungume ta su yi aiki da ita su ba wannan littafi muhimmancin sa kuma a yi ƙoƙarin a aiwatar abubuwan da wannan littafi ya kunsa karatun wannan littafi kamar yadda malam ya gaya mun cewa an tsaya a inda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an laysa minna man lam yataghanna bil qur'an wato wajen karatun alqur'ani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace duk wanda bai kyautata karatun alqur'ani ba shi tare da mu yataganna ay yuhassina sawta bi qira'atihi, wanda ba zai kyautata miryarsa. Abinda ake nufi da kyautata miryar shine bawa kowane harafi haƙƙinsa bakin gwargwado. In aka ce bakin gwargwado, ma'ana kada ka tallafa wa kanka abinda yafi ƙarfinka. Kada a matsayinka na malami mai koyarwa ka tallafa ma waninka wajen karatun Qur'ani abinda yafi ƙarfinka. Akwai wasu mutane da Allah yake halitta su ba sa iya faɗan wasu haruffa, ko ba iya faɗan ra sai dai ce ra, ko ba iya faɗan sa, ko dai wasu daga cikin haruffan da ko a yarensa akwai su ko kuma babu su a yarensa. To ba a ce ka tsayar da shi akan Fatiha ko kuliya ko kul huwallahu, kace ba zai wuce wannan sura ba sai ranar da ya gyara harshen sai dawo yana iya faɗan wannan harafi daidai, sannan zaka kara masa. Wannan ba koyarwa bace ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Ighathatul Lahfan yana fadar irin bid'o'i na waswasi da shugoba shugoba a harkar addini, sai ya ka misalin waɗanda suke nakewa akan sai sun tankwara harshen su bisa ga wani harafin da Allah bai halicci harshen su a kai ba. Yace wannan yana daga shugogo shugogo a cikin addinin da Allah baya son shi. Yace Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, mutane daban-daban iri-iri suna musulunta a wajensa, suna zama tare da shi, suna koyan wannan Alkur'ani a hannunsa, suna jin abinda Annabi mala'ika Jibril yake wahayi zuwa gare shi na Alkur'ani yana karantar da su. Amma ba a taɓa samun cewa ya tsitse wani akan wani harafi da baya iya fitar da shi daidai, cewa sai ya fitar da shi daidai sannan ya ci gaba. Yace yana barin kowanne mutum ya karanta Qur'ani gwargwadon irin halittar harshensa, abinda zai iya tankwara harshensa ya faɗe sa na harafi. Yana da kyau ya kyautata karatun Qur'aninsa a nan, kai Annabi ma yace in bai yi haka ba laifa minna, abinda harshensa ba zai tankwara a kansa ba. To yace kuma sai ya tankwarar da shi wanda har zai kai shi ga wasu kurakurai manya, ko kuma ta ce sai ya tankwarar da harshen wani wanda zai hana shi ilimi ya kore shi daga ilimi, wannan kuma baya cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya taganna din nan shine kyautata karatun Alkur'ani bakin gwargwado daidai iyawa, daidai yadda Allah ya halicci harshen mutum a kansa ba tare da azarbaɗiya ba. Wannan shine at-taganni bil Qur'an. Wasu suna fassara shi wanda bai wadatu da Alkur'ani ba, wannan ba fassara bace ne. Abinda ake nufi ya taganna bil Qur'an shine yuhassinu sawta bi qira'ati, ya kyautata murya wajen karatunsa. Shi yasa malam ya kawo shi a wannan babi, tartilul qira'ati wa tahsinu sawti biha, karatun Qur'ani bisa ga ka'idar sa da kyautata murya wajen karatun Qur'ani. Haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina, wa fi lafzin كأذنه لنبي حسن الصوت وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به. النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوى ما أذن الله لشيء باب وانا أبدا ألا يسولالا أولا لفظ باب وانا أبو da Allah yake saurare tamsar yadda yake sauraren wani annabi mai daddaɗan murya, wa fi lafzin hasanit tarannum, wanda yake da kyakkyawan lera Qur'ani wajen karatunsa. Anan kalmar Al-Qur'an shin tana nufin Al-Qur'ani wannan da muke karantawa, ko ku tana nufin wani abu daban? Tunda Annabi ya ce ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin, shin akwai wani Qur'ani da aka saukar ma wani annabi banda wannan? banda wannan annabi namu da aka saukar masa da alqur'ani anan da yanzu imma ya kasance linabiyin wannan annabi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake yiki yana nikin kanta babu wani abu da Allah ya saurara kamar yadda ya saurari karatun shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake karanta alqur'ani ko kuma kalmar alqur'anin anan ta zama ana nufin al-maqru abinda Allah ya saukar ake karantawa sawa'un wannan mushaf alqur'ani da muke karantawa a yau ko kuma at-taura ko injila saboda haka alqur'ani ya zama ana nufin al-maqru Allah bai saurari wani karatu ba kamar yanda ya saurari karatun annabin da yake da daddaɗan murya yana rera wannan abin karatun yana kuma daga sautin sa wajen karatun me yasa aka ce yajharu bihi me yasa ba a ce ya taganna bil qur'ani ayi shiru anan ba aka ƙara yajharu bihi kamar yanda za a wata riwaya yana bayyana karatun bayyana karatu yana da tasiri fiye da ɓoye yana da tasiri wajen halarto da zuciya lokacin da kake bayyana karatunka a lokacin hankalinka da tunaninka da ƙwaƙwalwarka ya fi zuwa kan karatun akan kana yin shi a ɓoye hankalinka zai kafi wani guba tafila musamman irin abin nan alaramomin nan da ake karanto alƙur'ani daga ƙasa ai sama waɗanda haddar takan kama tarika saboda haka yana karanta Qur'ani ma ya shagala domin harshen ya riga ya saba da jin wannan hanyoyin to irin wannan baya tadabburi ko kaɗan baya tadabburin abin da yake karantawa amma lokacin da ake bayyana karatun alqur'ani lokacin an fi tadabburin sa kamar yanda lokacin da mutum yake karatu yana bayyanawa ya fi fahimtar sa kamar yanda lokacin da mutum yake karatu yana bayyana shi ya fi ainihin dan farar da wannan abin a kwanyarta mana ya firke shi bara in yi muku misali da abin da jahil al-jahil wani mutum ne marubucin harkar larabci harkar adabin larabci ba wai wani mai addini bane ya dai shaharakan harkar rubutun adabin larabci sama da shekara 1000 da suka wuce yana fada a cikin littafinsa al-hayawan yana da wani littafinsa al-hayawan yace ya je wani ƙauye na larabawa domin duk a san wannan suka gama rayuwa su ya za su binciki harshen larabci su tara shi su bi ka'idojinsa yaya za ka yi magana ta larabci ka yi fasaha ka kware ka birge duk a san wanne ya gama rayuwarsa da shashanci da ya kai a abin nan ɗinsa a shahidai ƙisan nake so mu bi ya ce na je wani ƙauye na larabawa sai na iske ƙauyen duk ba su da fasahar magana in suna magana tamkar ba larabawa ba amma sai na samu wani saurayi shi kadai a garin shi ne mai fasaha in yayi magana ko kai wa kake a harshen larabci sai ka saurare shi yace sai ya bani mamaki yaya aka yi wannan saurayi da yake rayuwa a cikin irin wannan mutane ma'ana cikin su aka haife shi su ne iyayensu su ne kakanninsu cikin su ya girma ya aka yi shi ya samu fasahar da suka rasa sai na kira shi na tambaye shi nake kai ina ka samu wannan fasaha yace na kasance ina ɗaukar littafin manyan marubutan harshen larabci ina fita bayan gari in ɗaga muryata ina karanta wannan yau da gobe ina karanta kullum zan karanta abinda ba zai kasa shafi 50 ba yace yau da gobe abin nan da nake karantawa sai ya bi harshe na sai ya kasance da na ɗaga baki na irin wannan abu da nake karanta shi yake fita daga kan harshe na anan Abu Hilal al-Askari shi ya sa wannan littafin sa Abu Hilal al-Askari ɗaya ne daga cikin malamai da suka yi wa addinin Allah hidima ya rubuta littafi akan malamai mahaddata da kuma hanyar da ake bi wajen haddace da rike abubuwa. To daga cikin hanyoyin sai yake cewa karanta abu da sauki a bayyane. Shine sai ka wannan misali. Karanta abu da sauki a bayyane yana sa abin ya fi zama a zuci kuma ya dinga gudana akan harshe. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiharu bihi, domin ya fi ya asiri. Wani malami daga cikin malaman hadisi manya-manya irin Huffaz, waɗanda ake cewa Huffaz mahaddata isnadi da matani, irin wanda za ka samu ya haddace hadisi 200, 200, 300 da haddasana haddasanansu da matanansu gaba ɗaya, yakan je ya ɗauko hadisi kamar guda 10, 15 zuwa 20. In ya zo ya zauna a gida, yadda ka san ainihin ɗan makarantar allo wanda zai rubuta abinta a kan allo ya zauna yana ta ƙwani, haka yake zama yana kai da sauti a bayyane. Akwai wata kuyanga a gidan tana aiki, takan ce da shi, kai malam kuma yanzu wannan hadisi kai ta maimaita shi, kai maimaita shi har sau 100, ni tun yaushe na haddace, kai yanzu har yanzu ba ka haddace ba malam. Yake za ki sani da ke waye haddace, ba yanzu ba, yanzu a jikin haddace, amma za mu za a zo a sani waye haddace ni da ke. Shike nan yayi ta karanta, sai ya karanta kowane hadisi sau 150. To kake gari ya zo ya same ta, yace hadisin nan da nake faɗa jiya ya yake? Yace wani hadisi. To da kika cikin haddace, to wallahi ya kwanta ni, to ni kika san baki haddace ba, ni ne na haddace, bara ki je dai. To ɗaukaka sauki wajen karatu yana taimakawa. Sannan bayan wannan, in aka komo wani ɓangaren, a lokacin da kake ɗaukaka sauki kana karatun Ƙur'ani, kada ka manta ba kai ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki ya halitta a nan ƙasa. Akwai mala'iku wanda suke Allah maɗaukakin sarki yake tutu bayan ƙasa domin wasu aikata. Akwai aljanu wanda suna rayuwa tsakankaninmu, dukkaninsu suna da buƙatar su saurari wannan magana ta. A yayin da kake ɗaukaka sauki, a yayin kana ba da gudunmawa wajen jiyar da su maganar Allah, a yayin duk abin da suka ji na maganar Allah suka wa'azantu da shi, kana da kamashi. Haka nan cikin 'yan uwanka 'yan Adam, wani na iya zuwa ya same ka, musamman in ka kasance kamar yadda Annabi din ya faɗa, hasana sauti ya kasa wucewa ya zauna yana sauraron ka. Ba za ka san wannan ba sai guraren da ake karatun Qur'ani. Yanzu ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka buɗe Al-Qur'ani kana karantawa. Da zarar ka zama mai daɗin murya, za ka yi ta ganin mutane na zuwa kusa da kai ana zama, kuma kai ake sauraro. To ka san irin tasirin da za ka sa a zukatan mutane da wannan karatun naka. Wani zai zama mai babban mai mujrimi ne, mai laifi a bayan ƙasa. Babu mamaki sabili da jin wannan karatun naka na Al-Qur'ani ya sanfiranci, ya bar abin da yake. Saboda haka bayyana a karatun Al-Qur'ani yana da abubuwa, ta abin nan yana da amfani da dama. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara da cewa yajharu bihi, yana bayyana wannan karatu. To haka sahabba Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suke ko a cikin gida suke karatu, sukan ɗaga muryar su domin su samu wannan tasirantuwa din. Ku saurari hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari, wani babban sahabi daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari shine sahabin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya tura shi fi da Mu'az ibn Jabal, yace su je Yaman su isar da saƙon Allah. Sune wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura su kamar jakadojin sa a Yaman, fi da Abu Musa al-Ash'ari. A wannan tafiya da za su yi da'awa, su kira mutane zuwa ga Allah, su gaya musu dokokin Allah, su yi musu alƙalanci akan hukunce-hukunce na addinin musulunci. Amma wannan mutum da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi masa wannan zaɓi, ne wanda ya bashi wakilcinsa a garin Yaman,
shi ne yan shi'a suke kira munafiki. Ashe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zai dauki munafiki ya bashi wannan aiki ya amince masa wannan amincewa? Wannan yuwa yasa duk sabban da zaka ga shi'a suna zagi in ka bi tarihin su zaka samu suna da wani gagarumin matsayi gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Har ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya shi ne a Yaman shi ne yake karantar da su ya yi musu sallah ya yi musu alƙalami. Har ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya Allah bai masa wahayi bai gaya masa cewa musulman nan fa da ka aika ka bashi wannan wakilci na ta gafa irin yanayinsa duk Allah bai yi haka ba sai da yan shi'a suka zo suka fahimci haka. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa law ra'aytani, annabi yake cewa Abu Musa al-Ash'ari yake ce masa law ra'aytani wa ana astami'u li qira'atika al-barihata laqad utita mizmaran min mazamir al-Dawu. Fa qala Abu Musa law alimtu makanaka la habbartu laka tahbira. لو علمت مكانك لحبرت لك تحذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لشي لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة إنا ما جيك أغني لوك سندنكي سورالا كراتنك أستمع بأسمع با أسمع سجاء بكو أنقصد بكو بغير قصد أسمع أستمع كما أنقصد كنسي أبو دنك جيشي ka iya zuwa mutane suna magana ka wuce haka ba dan ka saurari maganar su ba amma maganar su zo kunnanka. Wannan ba shi ake kira istima ba, wannan sama'a ne sauti. Amma kalma astami'u tana nufin ka nufi sauraron ma. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi kawai ya je ya ji karatun ne. Yace ina ma ka gani lokacin da na wato nake sauraron karatunka al-barihata daren jiya. Yace laqad utita mizmaran min majaniri al-Dawu, haƙiƙa an yi maka kyautar daddaɗan sauti, daddaɗan sauti irin wanda aka yi wa annabi Dawud alayhi salam. Al-Dawud ana nufin shi kansa annabi Dawud ɗin, aka yi masa ainihin aka bashi irin wannan sauti yana karanta ainihin littafin Zabura da shi. Ashe kaga karatun mu abin hadisin mu na baya da aka ce li nabiyyin, kaga an samu daya Al-Qur'an, kaga ana nufin al-maqru. Yace hakika an baka dadin murya irin wacce aka bawa annabi Dawud alaihi salam. Sai Abu Musa al-Ash'ari yake cewa law alimtu makanaka ya Rasulullahi, da na san kana nan gurin kana sauraro na, la habbartu laka tahdira, da na teke maka karatu tekewa. To abin tambaya yaya za mu bambance wannan dariya? Ya ce da ya san ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin, da ya ƙara maƙalƙala muryarsa sosai da karatun, kina yana da kyau limami wato idan yana limancin mutane ya gyara karatunsa, ko da a gida baya irin wannan, kada a ce ya saba wa Allah, a ce abinda ba kai kai a can kinkanka ba sai ka zo cikin jama'a ka maƙala murya. Shari'ati a'a, domin a cikin wannan aiki akwai ƙara wa masu saurarenka kusuri, domin kowa ya sani a duk lokacin da kake sallah a bayan makarantun da ba shi da daddaɗin murya zuciyarka tana tafiya wani guri, amma da zarar muryarsa tana da daɗi to gaba ɗaya hankalinka sai ya zo kanka. Da hikima musulunci yake abu, akwai abin da za ka yi shi taba'an, akwai abin da ake yin shi kaf abin nan a istiklala. A lokacin da liman ya zo babu komai a ransa face ya birge masallata da ke bayan, ba shi da wani tunani illa ya birge masallata da ke bayansa ya ƙara wa kansa shuhura, watakila a bashi alƙalin musabaƙar karatun Qur'ani a garin ko a dauke shi a kai shi maka yayi alƙalancin musabaqa alqur'ani ko wani abu irin wannan wannan shine a ransa wannan dan riya ne da bambanci da wanda yake jagorancin mutane cikin sallah yake kokarin aiwatar da fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama zayyinu alqur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da muryoyinku yake kokarin ya dabbata wannan ya kawata alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya umarce shi umarni kuma na wajibi ba na mustahabi ba domin babu abin da ya dauke umarnin daga wajibi ya maida shi mustahabi sai ma abin da yake kara karfafa wajibcin umarnin laisa minna man lam yatazanna bil qur'an wannan yana kara karfafa cewa umarnin zayyinul qur'ana bi aswatikum umarni ne na wajibi ya aiwatar da wannan wajibi sannan gugu da tsari ya so masallatan da ke bayan su kara kusuri da nutsuwa cikin sallar su ya kyautata karatun alqur'ani wannan ba a cewa yayi ne to wannan shine fadar abu musa al-ash'ari law alimtu makanaka la habbartu laka ba wai dan ni kaina ba dan kai ne sauraron ya rasulullahi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi kai dan me zakai haka ya zakai dan aji yake la habbartu laka sahbi saboda haka ake son limani ya kasance da dadin abin nan miliya sai ba limani zama a musulunci har ladani ana so ya zama da dadin miliya shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyi abdullahi bin zaid ya yi mafarkin kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake da yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake inna hala ru'ya sit aw la ru'ya haq wannan mafarki na sa gaskiya ne sai yake allimhu bilalan fa innahu anda min sautan koyar da bilal wannan kiran sallah domin ya fi ta zaki ne kisa abdullahi bin zaid baya cikin masu kiran sallah duk da yake yayi mafarki ya ga yadda ake kiran sallah Allah ya nuna masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan to amma ka ce koya wa bilal saboda ya fi shi da dadan sauti idan a kiran sallah kafin a shiga sallah ana buƙatar daddaden sautin da zai jawo al'umma min babu aula a cikin sallah a samu kyautata karatun qur'ani saboda kyautata karatun qur'ani bakin gwargwado ya kamata a sama wannan kalma layi bakin gwargwado domin kakala kuma su ba sunna ba kakala kuma bid'a domin akwai waɗanda kakala ta kai suna kiran ha 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 sai a ci ar-rahmani su kaga wannan wai kokarin ya fidda ha sai su mata ha wai fito da ita ce kai ko za a faɗi sa a ce sa sa to wannan duk baya cikin kyautata karatun alqur'ani baya cikin tahdir wani ya fitar da abu i bakin gurgudu je ka gaban malami ka karanta shi yasa alqur'ani yana daga cikin ilimin da ba a daukan shi a lissafi malaman magabata suna cewa la ta'khudhu al-ilma min al-hafi wala al-qur'ana min al-mushaf kada ka riki ilimin ka daga wanda ilimin sa ta hanyar littafai ya karanta ne ba gaban malamai dauka ba suka ce kada ka dau ilimi daga nan domin ya zunnu al-ghumru anna al-kutuba tahdi aka jahlu li idrak al-ulum wala yadri al-jahulu bi anna fiha ghawamida hayyarat aql al-fahim wato al-ghumru irin yan kutubu ba mu ƴaƴan shehu suna tsammanin littafai kadai sun isa su kai ga jahili zuwa ga ilimi littafai kawai ba malami yace wannan jahili bai san cewa a cikin littattafan nan akwai tsauraran abubuwa ba da suka ɗimautar da hankulan malamai a ciki to haka na alqur'ani ba a ɗaukan shi daga mushafi wanda kawai a alqur'anin kawai yake karanta ba gaban malami ya ɗauke shi ba kada mu manta da rubutu da ake yi babu ɗugunguna na ba ko na nun guda ko kuma na ya ko na ta ko na ko na fa duk babu haka suke duk gaba ɗaya a wofin su babu komai a kan ballantana kuma watanni duk babu wani shi yasa aka samu wasu malamai manya amma aka same su da tasfifat wato da gurguntar da karatun alqur'ani saboda ba su karanta shi daga malami. Malami ne babba ya yi tumbatsa a harkar ilimi daban-daban, amma a harkar Qur'ani kuma yana da kurakure da yawa. Kamar cikin surati Yusuf inda Allah ke cewa sunna ya tafi rahli akidi, akwai wani malami ne wanda yake karanta shi daga alas safina tafi rahli akidi, domin yadda ake rubuta tsaya da safina in ka cire dugungunan kamar dutse ne saboda ke karanta safina. Haka nan inda Allah ke cewa duriba bainahum bisurin lahu bab, sai ce fa duriba bainahum bisannawrin lahu nam, sannawr ma gifi nan. Allah na cewa an sanya katanga gado tsakanin munafikai da mu'minai, katangan nan tana da kofa, shi sai ya karanta Allah ya sanya abin nan kyanwa tsakanin su da munafikai, kyanwan nan tana da ainihin kitoki. To kaga inda ya dauki Qur'ani ya tafi da shi. Idan dalibai suka duba al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' na al-Khatib al-Baghdadi za su ga misalan wannan da yawa. Haka Qur'ani da talakki ake daukan ilimi ne da ba a daukan shi haka nan a cikin abin nan mushafi. Sannan malam ya ce al-fathu ala al-imam, idan lokaci yayi sai a gaya mun, don ban san abin nan ba. Lokacin sallah yake a gaya mun al-fathu ala al-imam, ayi wa liman budi, idan yana karatu yazo ya karanta wata aya ya tsaya ya kasa tuno ta gaba, sunna ce ga mamu su yi masa buɗi, su tuna masa ayar da ke gaba. Kamar yadda sunna ce idan ya karanta wata aya kure a gyara masa, wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa malam yake cewa wa sanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-fatha ala al-imani, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta yin buɗi ga liman. Idza lubbisat alayhi al-qira'a, idan aka rikirkitar masa da karatu, waswasi shaytan ya shiga zuciyarsa karatun ya manta a wannan lokaci. Kun san wani lokaci mutum zai zama gwani a karatu, a lokacin da ya shiga sallah yana yawa mutane sallah sai ji ya manta wannan. Akwai wanda zai mantuwa a cikin gurin da ba a zaton mantuwa ta shi, ko kuma jiyan nan ya muku sallah da wannan sura ko da wannan aya, dazu-dazun nan ma ya muku sallar magruba da ita, ya zo isha'i ya kasa ne. To ba gazawa bane, shi yasa wani sai ya gama sallar sai ya tuni, san da yake sallar ya ki zuwa to talbis ne. Idan aka ga haka sai a masa buɗi. Shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya rubuta alaihi, sai shi dai rikitar masa da karatu. A lokacin da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi, shi dan baya iya matsuwa kusa, bare ya mantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda aka yi masa wahayi, har ya isar da shi ga al'umma, har al'umma ta rike abin, bai yi wa mantuwa ta shiga ciki. Shi ne falatan sadin da Allah ya faɗa, illa ma sha Allah, din da ya faɗa shi ne irin wannan. Bayan kuma al'umma ta haddace, kowa da kowa ya sani, almajiran su sahabbai duk sun rike, to illa ma sha Allah din shine ya manta irin wannan a sallah a tunatar da shi, amma ba kafin tabliq ba, ba kafin ya isarwa da al'umma ba. To shine falubbisa alaihi alqira'a, falamman sarafa, yayin da ya gama wato da ya samu rikirkicewa a cikin karatu, sai duk sahabbai suka ji kwarjini, aka rasa mai buɗe baki ya tayar da shi ya gaya mata ayar yadda take. Duk da cewa Ubay ibn Ka'ab babban mahaddacin nan na Al-Qur'ani yana bayan sa ana sallah tare da shi, amma sai ya ji kwarjinin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kwarjinin da babu wanda yake ji, sai ya ji kwarjini ya kasa tunata masa har ya gama sallah, ya juyo sai ya ga Ubay, fa qala li Ubay, sai ya ce wa Ubay ibn Ka'ab, a sallaita ma'ana shin ku da mu kai sallah, domin zai yi mamaki yana nan kuma yake tuna masa yake da mu ka kai sallah. Kala na'am, sai da ku ne sallah ya Rasulullah. Kala zama mana aka an tafsi halayya, ki to me ya hana kai min buɗi? Wannan yana nuna idan aka samu liman ya samu tsayawa a karatun Qur'ani, to ayi masa buɗi. Sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam.
al-isti'adatu wat-taflu fi as-salati li daf'il waswasi. Akan jarrabi mutane da waswasi a sallah. Shaytan baya jarrabar mutane da waswasi a wani abu irin yadda yake jarraba su da waswasi a sallah. Idan kana dan kasuwa kamanta lissafi tsakaninka da wani nawa ne fara nafila ka gani zaka tuna. Zaka tuna ko nawa ne lissafi tsakaninka. Wani bawan Allah ya zo ya samu Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit. Yazo yace da shi Allah ya jarrabe shi da mantuwa. Ya kuma rasa yadda zai yana so da Allah ya taya shi addu'a. Kudi ne aka bashi ajiya. Ya je yayi ya sa su a wani guri ya manta inda ya sa kuma ga mai kudin yana bukata. Allah ya taimaka mishi da addu'a yana cikin wani hali. Sai ai ba addu'a zan yi maka ba. Je ka shiga sallah. Ya fara nafila can sai ya tuno aiko kudin nan sallah yake yi ba ya fara karatun Fatiha sai aiko kudin nan aiko kuwa ga inda ya kai ai nan da ne gama sallah ya je yace yaya me ya faru yace ai na tuno yace to abin da nake nuna maka kenan domin shedan ba abin da yake so ya ga ya sanya wa mutum waswasi a cikin sa irin sallah to shi yasa musulunci sai ya shar'anta abin da za ka yi ka kawar da wannan waswasi in yazo maka koda kana cikin sallah ba sai ka fita ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan aiki shedan ya ware masa wani shedani na musamman shi aikin sa kenan ana ce da shi shinzabun kaman da zamu gani shi aikin sa kenan shinzabun din nan ya iya zama wato mukami ne na masu wani aiki na musamman kaman misali a ce a cikin force da muke da su akwai yan sanda akwai traffic police akwai mobile akwai soja ko wani da aikin sa to haka nan shi ma shedan wato almajiran sa ya karkasa su wani ya bashi aikin raba aure wani ya ba tsakanin miji da mata ya zai raba su tsakanin waɗannan tsakanin da da uba ya za su kawo husuma waɗannan tsakanin malamai ya za su kawo husuma wannan ya za su bata mutane sallah to wanda suke bata sallah din shine kin zabun din. To annabi yake ce wannan babu yake gaya mana cewa ana isti'aza wato neman tsari da tofi a cikin sallah domin a isar da waswasi. Ina masu cewa in ka ce a sallah sai kai ba'adi wai ka ce wai ba ta fito kai kari sai kai ba'adi babu ba'adi. Wa qala lahu Usman ibn Abi al-As radiyallahu anhu ya rasulullah إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. يا من قال الله شيطان يا مطعم صلاتي. يا أنا إني صلاتا. دوس أنا نفارة كراتو سي سامي لكيتي. إن با صلى نكي بنا إيه كراتو. أما إن نزو صلى كما تكين كراتو نزو ظني كراتو أصلى تكما يلكي تامو أبو. فاقا سيئتي إن الشيطان. سبو رياسا وانا أيكي لين الشيطان بانا ملا إكوبا. ba aiki ne na mala'iku ba aiki ne na shedan sai ce inna shaytana qad hala baini wa baina salati shedan ya shiga tsakani na da sallata wa qira'ati ya shiga tsakani na da karatu na yulabbisuha alayya yana rikirkita min ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka shaytanun yuqalu lahu khinzab wannan wani shedan ne shedan din ne kamar yanda yake to amma ga karin ilimi shedan din ana kiransa khinzab domin kada abin ya daure wa mutane kai ya shi dan daya zai zama shi ke sawa mutumin da yake Kano waswasi ya sa wani Abuja waswasi na Lagos waswasi na Saudi waswasi ya sa na America waswasi wani irin shedan ne wanda yake da wannan fawa shi yasa muka ce a fahimta kamar force ne kamar abin nan mukami ne yake da shi wannan mukamin masu wannan mukamin su ake kira da wannan suna din zabo. فإذا أحسسته إن كجمو تنسى جمو تنسى شيني كجي أبو بوا سنة أقول لي مكا كما كاسنس كو كجي دكا فارة سلا كان فارة سلا زوتي كتاي ونجو كما سو دكا جي أمو تنسى فتعوذ بالله منه فتعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان كان يمثل أن الله دقوا النشي الآن واتفل ala yasarika salatan ka tofa sau uku a hagunka yayi to kiko bai so annabi yake kuma in ka gama kai ba'adi yake maka babu ba'adi wasful ala yasarika salatan kai haka har sau uku yaje yayi sai yaji daga abin nan komai ya tafi daidai sallarsa ta tafi daidai karatunsa ya tafi daidai sai ya dawo yake cewa fa fa'altu dhalika fa adhhabahu Allahu anni dan ne haka ko sai Allah ya tafi mun da shi saboda haka sunna ce ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ga wanda Allah ya jarraba da waswasi a cikin sallarsa ko rikirkitewa a halin karatu yayi wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya ji wannan abu ta a'udhu billahi min da ya ji wannan ta a'udhu billahi min ta وتوفى أعوذ بالله منك وتوفى هو فتاة أكل وتوفى دك نفس يحتمل هو دي يريس دبن دبن فوق ما يقوة أعوذ بالله أكل أعوذ بالله منك وتوفى أعوذ بالله منك وتوفى حرف أكل إذن يهكى ألا مرأوك تنسر كي زي تفير مثلا وانا شيطان ينزب بذيسة من سرع كنتبا ki amdan din ne yasa za a yi ba'adi a'a ai shi mutum kawai ba zai kama tofa-tofa a sallah haka nan ba haka kawai yana sallah ya kama tuk-tuk sai da larura sai da larura a lokacin da larurar ta zo masa ya wuyi ya taru a bakinsa ko wani abu ya kira hankali ko abin nan ya kai ko ma amdan din yayi sai ka samu dalilin da yake bai yi ba karkari ka ce da shi bai kamata ya dinga yin wannan wasa ne a sallah amma ka ce yi ba'adi kana buƙatar dalili domin cewa mutum yi ba'adi ko kada ka yi akan abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai faɗi wani hukunci a kansa ba kana buƙatar dalili saboda haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tanahnahu fi salat me hukuncin nahnaha kai abin ka ba ku ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruddu salam bil isharati bil aqf fi salat wasu malamai sun ce kai yayi Anas yace mun kasance ansar sabo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance in suka yi annabi sallama a sallah yana musu amsa da hannu fa ashara bi yadihi hakaza yana musu haka da hannu wasu malamai suka ce ba za a yi ba suka ce farkon musulunci annabi kuma ana sai yana cewa al-ansar kuma suna cewa farkon musulunci gyaran miliya saboda haka za mu dakata da karatu a nan kuma wasiti na yana da kyau a bi wannan littafi amma karanta shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba domin jarabawar wannan littafi da na yi na ga cewa duk sanda na karanta shi in na dawo sake karanta shi sai na ga wani abin da kamar ban karanta shi ba kuma duk wanda ya karanta wannan littafi zai ga ɗabi'a ta haka take wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam
galibi tambayoyin da kuka yi wa ba su tafi karatu ba ina nufin ba su tafi darasin yau ba kai tsaye waɗanda ma za mu ce suna da dama waɗanda suke da alaƙa da sallah saboda haka za mu dan ansa kaɗan ne kawai daga ciki mai tambayan farko yana cewa shi mara lafiya ne izini ya kama shi sai da ba zai iya yin sallah a zuwa kuma ya ja ce a an ce ana yin sallah a zuwa da shi ne ke so ya san ka ya fiye da yadda zai sallah a zuwa wani irin zama ya kamata ya ce
a wannan littafi sun ce yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake yin sallah a zuwa كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ويجلس متربعا ينا صلى أذوني كما ينا زما أحركي ونشيني كيفية زمن ديكي الوقت تندي زونا لا ينكاي كراتن القرآن لا ينكاي بنا ينكاي كبرا تحرما كما هنونك كما ينكاي كراتن القرآن كي كراتن القرآن an kai karatun fatiha da suka kai ruku'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruku'u a lokacin da yake sallah kan abin hawanta yakan yi ruku'u ima'i da kansa sai ya ja'alu sujudahu afdala min ruku'i ya sanya sujudarsa ta zama mafi kata daga ruku'unsa duk da cewa wasu malamai suna ganin mutumin da zai iya tankwara sauran gabansa ya gudanar da sujjada a dagoshinsa wannan shine abin ne zai yi ruku'u da kanta amma sujjada yayi ta dagoshinsa zuwa ne ba a yarda ba ga mutumin da ba zai iya kai dagoshinsa zuwa ƙasa ba ya samu wani abu mai tudu ko wani dutse ko kulu ko wani abu yake a kansa zai dinga sujjada ko yake zai ɗauko dutse ɗora abokinsa wannan duk ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu Umar ibn Husayn yana da basu ba ya zama ya samu wani abu yana dogara a kansa yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace yar sai ya zaci wannan abin ne baya so ya sallah a kansa sai ya ɗauko kulu yana yi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa yar yace salli qa'iman lillah wa illa fa awli ina kai sallah din kana in ba ta iyawa kai ina waj'al sujudaka afdala min ruku'ika ka sanya sujudaka kai kasa da kanka lokacin sujada fiye da yadda kai lokacin da ka nuna ruku'i idan gaba ɗaya ga gaba sama za su zuwa ƙasa ba to yayi ima'i da kanka amma sifar zamanka shine aljulusu mutarabbi'an sai idan wannan ma ya ta'azzara to yayi alal jambi ko da a cikin gidan ne
Allah ta kala da shi ina da bayan mun karanta wannan lokacin da nan cikin darasi na bakwai zuwa na takwas idan yana son karin bayani kenan kamar da malamin masa billahi billahi sai kuma ya samu kansa kai sake kasar nan bakwai ko da takwas a wurin masu kasar wannan kuma sun yi da yawa sun kasar su da larabci wata su da hausa cewa malam ne zama ka karanta mana dalilin hadisin da ke kasa ba sai ka karanta mana magani
a kasan abin da ke kasa ba tasrid tasrid ne ko kuma azu ne wanda ya wuce to me da sun san me tasrid waye me tabbe waye yazo fada ba tasrid ne tasrid tasrid shi ne bibiyar hadisi da hanyoyin sa abin da ake kira tsoro ka bibiyi hadisi da hanyoyin da aka rawaito hadisi isnadin madina isnadin mutanen kufa isnadin mutanen sham ka tattara su ka faɗi illolin da suke cikin wasu asanin idan akwai ka faɗi shawahir ka faɗi mutaba'at ka zo da karshe ka ce hukuncin hadisin nan kaza shine tafsiri akwai shi a cikin littafin akwai to wannan rawahu al-bukhari akwai wanda bai san rawahu al-bukhari ba abin da ake cewa rawahu al-bukhari wa muslim ko rawahu bayhaqi fi sunanihi al-kubra wannan kowa inda kana karanta shine ake ta maimaitawa to ai an faɗi wannan ne farko malam ba ba tarawa wannan bukani
wannan ke cewa shine ke sallar da iyalin sa wato yana nufin madu ke to ai da ya ji a wurin karatu ana faɗa masa shine za ka tsaya a bayan sa amma sai ji wani malami yake za ka tsaya kafara da kafara da sa shine ke san kai ke mutu tsira al'amari
abinda sunna ta zo da shi shine mutu za ka tsaya a bayan nan kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi sallah da ibnu mas'ud a dakin maimuna idan ruwa ta bata tafi ba ya tsaya shi da ibnu mas'ud kuma ta tsaya a bayan su saboda haka ya za a yi ai sallah mutum yayi sallah da mata shi ka fada da kafara wata irin sallah yake ya tambaye kan sa ko irin sallah da yake
wannan tambaya da yake a hade ya iya yin sallah da tabarau da yake nan tabiyin kuma wato kamar yana magana cewa tabarma ce a kai ko ina ji dole ne yana magana tabarma da ke yawan mafarki a kai zai yi sallah ko kuma zai ba
tabarau ba ce an yi sallah da shi ba sai ba sai dai idan ka san hancin ka irin na turawa ne ka tabbata zai taba kasa da goshin ka da hancin ka da za su taba kasa idan la kar tabarau amma an kasa irin hancin mu ne na yan Afirka mu to ka tira tabaran ka domin ka sa tabarau hancin ba zai samu ka taba kasa ba domin hanci ya taba kasa kamar yadda ku karanta wata kila in ba karanta ba za ku ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu sallah ga wanda hancin sa bai taba kasa ba kamar yadda goshin ke ba saboda ka idan har zai sa tabarau kuma hancin ya rufe hancin sa hancin ba zai ji kasa ba to ya cire tabaran tilan idan kuma hancin sa na turawa ne zai iya taba kasa din da goshin sa gaba daya babu komai da ya sallar tabaran yawa sannan kuma a magana ce akan shin mani najasa ne ko ba najasa ba shine dai magana mafarki din magana da take mafi rinjaye ta malamai shine mani ba najasa ba babu dalilin najasan mani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da rigar ta akwai mani a jiki kawai farce na Aisha ta sa ta kankare yayi sallah a jikin ta inda najasa ne kankarewa kai ba za ta yi sallah sai an sa ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah babu wani nassi sahihi ko kuma sahihi da yake nuna cewa mani na najasa ne babu wani akwai rubuce-rubuce da dama na malamai akan wannan ba lokacin sa bane a takaice wannan shine sannan abu na biyu shin taharar mahalli sharadi ne a sallah da taharar sutura sharadi ne a sallah ma'ana abinda ake nufi sharadi abinda in ba shi ba sallah shi abinda duk abinda aka ce sharadi akwai abinda ake nufi ake cewa wajibi ba duk wajibi bane in ka bar shi a sallah ba ka da sallah amma duk sharadi ka bar shi a sallah ba ka da sallah shi yasa malamai suke ta'arifin sharadi da cewa ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzamu min wujudihi wujud wala adam li dhati sharadi inda ba shi ba mu sallah ba ce kamar a ce arwala sharadi ke da ingancin sallah in ba arwala ba sallah to babu nassi da ya nuna cewa taharar mahalli sharadi ne ba sharadi bane wajibi ne mahalli ya zama tsari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kasa da zalika kuma haka duk ayyukan sallina idan an yi ba wali a masallaci ya sa a zo a zuba ruwa amma babu nassin da ya nuna kuma idan aka yi sallah a mahalli mai najasa sallar ba ta yi ba babu shi domin ba za a fahimci abu sharadi ba ne sai idan an samu hadisin da yake cewa la salata liman kaza ko liman sallabi kaza an kore sallah din bila salata ko a ce inna allaha la yaqbalu salata abdin hatta kaza idan hadath hatta yatawadda ko inna allaha la yaqbalu salata haidin illa bi himarin wannan duk yana nan shar'iyya ko inna allaha la yaqbalu salata ahadin idza ahadatha hatta yatawadda wannan duk yana nan shar'iyya ko la salata liman laysa ala atiqihi shay'un ko la yusalli anna ahadukum wa laysa ala atiqihi shay'un duk wannan yana nan shar'iyya in ba an samu irin wannan ba babu abinda za a kira ta sharadi sai ya samu irin wannan nasi yana da kyau dalibai su karanta abinda Shaukani ya rubuta a Sailul Jarrah ina jin ababin sallah din kan abinda ya shafi sharadi shartanci ko kuma in ba ka da Sailul Jarrah kana da Ar-Rawdatun Nabiyya ya kwafo abinda Shaukani ya rubuta saboda koda ma yayi sallah a gurin koda mun ce na daka ne mai sallah shi kai sai ka wasu ke shiga wahala sai a cikin sauka a hotel ana shan giya a hotel a ɗakin kuma watakila an zubar da giya a ɗaki ko an yi zina a ɗaki to ya sallarta to ita ma nafsin wannan matsala ne giya din nan najasa ce ko ba najasa ba magana mai kyau ta malamai suke da hujjoji giya ba najasa ba amma haramun ce babu wato talazumi tsakanin a ce abu haramun ne kuma tilas a ce najasa ne kana sa alhariri a ce ka sa haramun amma a ce ka sa najasa
hanyoyin guda biyar kanke ba su da alaka da wannan amma galibi wani lokaci sai da tambaya ba su da alaka idan mun fahimci komai sansanin mai ita mabukaci ne wani lokaci ko ya zanto matafi ko ya zanto ba ko a irin waɗannan darussa da mukan fahimci wannan a wani lokaci da mukan yi hakuri mu alka maka wannan dai wanda yake ma ya biyo kanke to ne yana magana ne akan cewa ambaton sunan Allah a cikin bandaki kamar mutum ya ambaci tunda yana nuna kamar an ce idan mutum zai yi alwala zai yi bismillah wani lokaci wankan janaba zai kama shi kuma a banta ne wanda shi wankan janaban nan kuma zai alwala kamar yadda suna ta nuna to in zai bismillah nan ko ba zai duba da cewa a cikin banta ke
ba na halartowa ne yanzu wani nassi da yake nuna haramcin ambaton Allah a gurin banta a banta ba na iya tuno wannan idan an samu nassi da yake nuna ba a yi sai a daina amma yanzu ba na iya tuno shi ban san shi ba
bai tambayar da kai ce gobe laraba kuma a kasar hausa ana ce masa larabgana wata addu'a ya kamata a yi. Tunda an faɗa masa akwai matsaloli a cikin
bisa ga dukkan alamu shi kansa mai tambayar yana da amsa, domin yana cewa a ƙasar Hausa ba a musulunci ba kenan, musulunci ba na ƙasar Hausa ba ne kawai. Idan akwai larab gane bai kamata sai a ƙasar Hausa ba, idan har akwai larab gane a musulunci ina ga ya kamata a ce a fara samun ta a Makka, daga gidan musulunci ya fara a sita a Madina, a jita a sauran ƙasashe kama a kafin ma a santa a ƙasar Hausa. Saboda haka wani ake dole irin na da na maguzanci wanda suke bin Bahaushe har yanzu ba take shi ba, amma a musulunci babu wannan abu larab gane. Zaka samu duk al'ummomi suna da irin wannan tantance. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu larabawa sun dauki watan safar suna camping ta watan safar, ko shine ma muke ciki to koma la rabu garin
la adwa wa la qirata wa la hamata wa la safar.
To sun samu ya samu larabawa suna camping, to amma su duka watan safar din suke ba wata laraba bace ta gana, duka safar din ne gaba daya. To shi ya tsaya dosan to mu Hausa mu dosan namu mu dauko laraba kawai, amma laraba a jahiliya sun dauki watan safar watan shirin, don haka ba sa tafiya a watan safar, ba sa kulle kasuwanci, ba sa aure a watan safar, ko ne ma aure ba sa yi a watan safar. Duk abin da aka gudanar da shi a wannan wata baya alheri. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tiyaraka wala hamata wala ghula wala safar, babu wani abu wai shi tiyara ayi tamfi da tsuntsaye. A kada tsuntsaye, idan mutum zai tafiya ya kada tsuntsaye, in sun yi gabas to sai zai samu alheri a tafiyar sa sai ya tafiya, in sun yi yamma ya ce to ba alheri a tafiyar sai ya koma gida, gobe da safe ya sake zuwa ya kada su, babu wannan a musulunci, shirka ne. Babu maganar hama, wato daga an gan mutum ya sa abu ya sa ake kwamfamai ne, babu wannan. Haka nan babu ainihin abin nan gula, ka ce ga abin nan wai kai kayi tafiya fatalwa ta batar da kai a kan hanya, ko kayi tafiya fatalwa ta yi kiran ka, babu wannan a musulunci. Kamar yadda babu camfin watan safar, wannan shine mahallin shari, duk waɗannan abubuwa shirka ne. Sauraka larab gana ta samo asali ne daga wannan safar na jahiliya kenan.
Allah ya da mu da abin da gaji. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.